Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin su Musa Usman da Garba Yola kan tarihin masarautar Ilori da alakar ta da Fulani da Yarbawa da kuma daular Usmaniya. To idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga Professor Salisu Bala na cibiyar Arewa House da ke Kaduna, Najeriya, da kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar ku.
Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin fadin inda Najeriya take a yanzu, ta san ta isa ma har mai wurno, har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shi ne abin da nake so mutane su fahimta. Saboda wasu za su yi mamaki su ce haka aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin. To saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba, shi yasa muka ce to yana da kyau a fara da bayanin don mutane su iya fahimta. Kuma ba magana ne ya jihadi ne na kabilanci ko wani abu da makamancin wannan ba, a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kauda zalunci. Domin saboda an zo an samu masarautu, mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa. Amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace, sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara.
Wato a wannan yawa. Wato doctor, a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar Ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sarki za a ce?
Za a ce Fulani ne suke sarautar Ilorin, amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan Allah ya sa na taba zama da wani basarake ba Fulani kuma dan yankin Ilorin mai babbar sarauta a wannan yanki a wannan kasa ta Ilorin. Muka zauna da shi muna bayani, ya ce dukkan su Fulani ne. Sai dai da yawa harshen su ya juya ya koma Yarbanci suke yi, amma so da yawa za a ga Yarbawa musamman in dan yankunan Oyo, yankunan Oshin, Lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce Ilorin ta dawo karkashin yankin yammacin Najeriya. Saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya, ɗabi'unsu iri ɗaya, amma kuma gashi Fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular. To abin na ci musu rai. Shekaru da dama sun sha yunkuri su zo su ce za su faɗa ma daular Ilorin saboda suna so su kwace ta. Saboda suna tunanin tasu ce ba ta Hausa Fulani ba, ba kuma ta mutanen arewacin Najeriya ba ne.
To doctor, baya ga ita kanta masarautar, al'ummar garin Ilorin fa Fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake?
To yawanci Yarbawa suka fi rinjaye, amma akwai Fulani masu dimbin yawa a wannan yanki. Kuma akwai Hausawa, akwai Nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna. Kaga tasirin hijira kenan. Daga wannan yanki a koma wancan yanki, daga wannan yanki a koma wancan yanki. Saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma, cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasahasu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari, sannan mutane su samu arziki, su samu sana'o'in yi da sauransu. To idan ka ce kai ka taƙaita a ƙabila ka ce kawai za ta zauna a wuri, to gari ba zai ci gaba ba. To amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban, kowa zai zo da fasahasa da irin iliminsu da irin baiwar da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi, to zai zo ya taimaka wurin asusa wannan gari da bunƙasa shi. To kusan abin da ya faru kenan a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna, duk da dai cewa gari ne wanda asali Yarbawa suka kafa shi, amma kuma sai zamana tasirin mutane waɗanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa ganin ya bunƙasa, ya faɗaɗa, ya ci gaba.
To ɗazu kana bayani game da sauran masarautu haka?
Yawa, abin da nake so in ce a nan shine jihadin Shehu Dan Fodiyo, an san cewa Shehu ya bada tutoci ga masarautu daban-daban. To akwai wurare da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo wanda labarinsu bai zo ga al'umma ba sosai, sai daga baya-baya. Misali, an san dai cewa a Adamawa Shehu ya bada tuta ga sarkin Adamawa akai jihadi. Amma akwai kananan yankuna da shi sarkin Adamawa ya ba ma tuta. Tutoci su kuma suka je suka aiwatar da jihadi a yankunan su suka dawo karkashin yankin Adamawa. Haka ya faru a cikin Gombe. Sarkin Shehu Dan Fodu ya bada tuta ga sarkin. Amma daga baya ya rarraba kananan tutoci shi ma aka yi yaki a yankuna daban-daban da dama da ke karkashin daular Gombe. Sannan bayan an ci yaki kuma suka dawo karkashin daular Gombe. Haka ya faru a Zaria. Sarki ya Musa aka ba mu tuta, amma yankuna daban-daban kamar yankin Jama'a da ke kudancin Kaduna yanzu. Ai, sarkin Haruna Kajuru shi ne sarki Usman Kabin Yabo na Jama'a ya yaka. Aka yi jihadi tsakaninsu aka tabbatar da daula ta Usmaniya a wannan yanki. So haka ya faru a cikin abin da ya shafi daula irin ta Ilorin a zamanin shekara ta 1824. Su ma suka samu wannan izini, sannan suka je suka aiwatar da jihadi a wannan yanki, sannan aka kafa daula a wannan wuri. Sannan daular Usmaniya kuma ta wuce ma sararin faɗin inda Najeriya take a yanzu, ta san ta isa ma har mai wurno. Har cikin Chadi, har cikin Niger, har wani yanki, wasu yankuna da ke cikin abin da ya shafi Kamaru. To shi ne abin da nake so mutane su fahimta. Saboda wasu za su yi mamaki su ce haka aka samu daular Usmaniya kuma a cikin Ilorin. To saboda irin waɗannan bayanai na tarihi wanda ba kowa ya sani ba, sai sa muka ce to yana da kyau a faɗaɗa bayanin don mutane su iya fahimta. Kuma ba magana ne ya jihadi ne na ƙabilanci ko wani abu makamancin wannan ba, a jihadi ne da ya shafi a faɗaɗa shari'a ta musulunci da kuma inganta rayuwar jama'a da kuma kauda zalunci. Domin saboda an zo an samu masarautu, mutane suna mulkar kawunansu da kuma tsari irin na addini da kuma tsari irin na karantarwa. Amma da yake inda aka saba abubuwa suka lalace, sai aka samu wasu kuma suka taso suka zo suka kawo gyara.
Yawa, wato doktor, a yanzu a iya cewa Fulani ne ke sarautar Ilorin kenan ko kuma gamayyar Fulani da ko a sarki za a ce?
Za a ce Fulani ne suke sarautar Ilorin, amma kuma waɗanda suka zo suka rikide suka zamanto a dan Allah ya sa na taɓa zama da wani basarake ba Fulani kuma ɗan yankin Ilorin mai babbar sarauta a wannan ƙasa ta Ilorin. Muka zauna da shi muna bayani, ya ce dukkan su Fulani ne. Sai dai da yawa harshen su ya juya ya koma Yarbanci suke yi. Amma so da yawa za a ga Yarbawa musamman yankunan Oshun, Lagos da sauransu suna tunanin ya kamata a ce Ilorin ta dawo ƙarƙashin yankin yammacin Najeriya. Saboda mafi yawancinsu suna ganin al'adunsu iri ɗaya, ɗabi'unsu iri ɗaya, amma kuma gashi Fulani ne suka zo suka kafa sansani suka kwace daular. To abin na ci musu rai. Shekaru da dama sun sha yunƙuri su zo su ce za su faɗa ma daular Ilorin saboda suna so su kwace ta. Saboda suna tunanin tasu ce ba ta Hausa Fulani ba, ba kuma ta mutanen arewacin Najeriya ba ne.
To doktor, baya ga ita kanta masarautar, al'ummar garin Ilorin fa Fulani suka fi rinjaye koko ya abin yake?
To yawanci Yarbawa suka fi rinjaye, amma akwai Fulani masu dimbin yawa a wannan yanki. Kuma akwai Hausawa, akwai Nufawa, akwai jinsin mutane daban-daban wanda suka zo suka zauna. Kaga tasirin hijira kenan. Daga wannan yanki a koma wancan yanki, daga wannan yanki a koma wancan yanki, saboda shi ke tabbatar da tarihin al'umma, cuɗanya da jama'a wanda za su zo da fasahasu da iliminsu da ƙwarewarsu su zo su raya gari, sannan mutane su samu arziki, su samu sana'o'in yi da sauransu. To idan ka ce kai ka taƙaita a ƙabilar ka ce kawai za ta zauna a wuri, to gari ba zai ci gaba ba. To amma sakamakon zuwan jama'a daban-daban, kowa zai zo da fasahansa da irin iliminsu da irin baiwar da Allah ya masa da irin sana'o'in da yake da shi, to zai zo ya taimaka wurin asasa wannan gari da bunƙasa shi. To kusan abin da ya faru kenan a Ilorin. Mutane daban-daban sun zo sun zauna, duk da cewa gari ne wanda asali Yarbawa suka kafa shi, amma kuma su zamana tasirin mutane wanda suka zo daga sassa daban-daban ya sa garin ya bunƙasa ya fada da ya ci gaba.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Salisu Bala na Cibiyar Arewa House Kaduna Najeriya da ke ansa mana tambayoyin da producer mu da kuma engineer mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.